A shirin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammacin. Da da fatar an yi shagulgulan sallah lafiya. Allah Ubangiji ya karba muna ibadunmu baki daya. Allahumma amin. Yau talata 18 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garma da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, Isra'ila da Falasɗinawa sun saki kaiwa juna hare-hare da asubahin yau dinnan Talata. Kasar Spain na fuskantar matsalolin jin kai da diplomasiya bayan da dubban bakin haure suka shigo daga kasar Morocco tsakanin jiya Litini da yau Talata. Sannan yunwa na kashe mutane a yankin Tigray da yaki ya daidaita a kasar Habasha.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana da hurumin kulle duk wanda ta so har lokacin da ta so.
In ka samu mutum 3,000 domin mutum miliyan 100 zauna lafiya ne illa a kan kita fuskar abin da ya danace haƙƙin gwamnati na ganin da cewa ta yi tanadi da kwanciyar hankali da limanin al'umma.
Har yanzu jama'a na ci gaba da kokawa dangane da taɓarɓarewar tsaro ba da Najeriya ba har ma da Nijar.
Sun kai ga zauwa su sace musu dabbobi, aka zo ana kashe masu gari kuma ana ɗauke jama'a ana tafiya da su.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan. Bayan nan muna tafe da shirinmu na noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Isra'ila ta sake kai hare-haren jiragen sama kan zirin Gaza da asubahin yau dinnan Talata. A yayin da su kuma mayakan Falasɗinawa suka yi ta cillar rokoki zuwa cikin Isra'ila a ci gaba da tashin hankalin da ke faruwa tsakanin ɓangarorin biyu da aka kwashe makonni sama da biyu ana yi. Nan take dai babu rahoton waɗanda abin ya rutsa da su a sabbin hare-haren. Har yanzu Isra'ila ta fi auna birnin Gaza ne, a yayin da su kuma mayakan Falasɗinawa ke auna kudancin Isra'ila da rokokinsu. Da kansa a yi ta jin ƙarar jiniyar gargaɗi. Wannan faɗa ya janyo kalaman bayyana damuwa daga al'ummar duniya da kuma hoɓɓasa a diplomasiyance ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Babban wakilin ƙungiyar tarayyar Turai na manufofi Joseph Borrell zai gana yau Talata da ministocin ƙasashen waje da ke cikin ƙungiyar don tattaunawa kan hanya mafi dacewa ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Haka zalika, jami'an gwamnatin Amurka sun yi bayani game da yunkuri na bayan fage na kwantar da ƙurar, ciki har da haɗa hannu da sauran ƙasashen yankin. Ƙasar Spain na fuskantar matsaloli na jin ƙai da diplomasiya a yau dinnan Talata, bayan da dubban 'yan ƙasar Morocco suka yi amfani da sako-sako da ƙasar su ta yi da tsaron kan iyaka wajen kutsawa cikin ƙasar ta Turai, au ta iyo, au ta amfani da kwale-kwale. Zuwa safiyar yau Talata, mutane wajen 6,000 ne suka ƙetare kan iyaka zuwa birnin Ceuta na ƙasar Spain, tun bayan da mutane na farko suka iso da safiyar jiya Litini, a cewar gwamnatin Spain, ciki har da yara ƙanana wajen 1,500. Wannan birni mai yawan mutane 85,000 na arewacin Afirka ne a gabar tekun Bahar Rum, kuma tsakaninsa da ƙasar Morocco akwai tagwayen shingayen waya. Kwararowar bakin hauren kwatsam ta dada zurfafa rigima a diplomasiyance tsakanin Morocco da Spain, tun bayan da Spain ta yanke shawarar barin shugaban mayakan gwagwarmayar neman yancin yammacin Sahara ya shiga ƙasarta don jinya. Yankin Tigray na ƙasar Habasha mai fama da tashin hankali na fuskantar wani yanayi mai ban tsoro, inda yunwa ke ta kashe mutane, harkokin lafiya suka durkushe, sannan kuma fadi ya zama ruwan dare, abinda shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Litini kenan wa ƴan jarida. Ya ƙara da cewa halin da ake ciki a Tigray ƙasar Habasha shine halin idan zan yi amfani da kalma guda firgita. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya tura sojoji zuwa Tigray a watan Nuwamba bayan da ya zargi jam'iyyar da a lokacin ke mulkin yankin da shirya kai hare-hare kan sojojin gwamnatin tarayya.
Yanzu kamun ku ji labaran duniya kashi na biyu. Bar mu je ga rahoton mu na farko. Tun samun wasu rahotanni da ke nuni da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta garkame wasu ‘yan kasuwa masu hada-hada canjin kuɗin ƙasashen waje sama da mutane 300,000 da ake zargi da tallafawa ƙungiyar ‘yan ta’adda ta Boko Haram kimanin fiye da watanni 4. Ministan Shari’a Abubakar Malami ya ce doka ce ta ba su damar yin hakan.
In ka samu mutum 300,000 domin mutum miliyan 100 su zauna lafiya ne illa a kan ta fuskar abin da ya danganci haƙƙin gwamnati na ganin da cewa ta yi tanadi na kwanci hankali da limanin al'umma. Saboda ta magana ita ce in har an kama mutane 200,000 domin zaman lafiyar mutane miliyan 200 a Najeriya da kawo fahimta ba shi da illa ne na haƙƙin gwamnati, haƙƙi ne na kariyar al'umma, ba haƙƙi ne na kariyar ɗaiɗaikun mutane ba a cikin wannan yanayi. Kuma abin da gaskiya al'amari cikin kowane yanayi doka ta yi tanadi, doka ba ta hana kai kamu ba, doka ba ta hana ka ɗauki mataki na ainihin bincike ba. Saboda idan ka ɗauki mataki na bincike, abin tambaya shi ne ka yi shi a kan tsari na doka ko ku ka saba ma doka. An sata ana cewa duk matakin da muka ɗauka na kane, matakin da muka ɗauka na yin ba a fice diddiga domin tabbatar da cewa doka ta aike ka. Matakai ne waɗanda doka ta amince da su, ta sahale da su, aka kuma yi ɗa'a a kan su domin ganin da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, mutum miliyan 200 'yan Najeriya sun samu kwanciyar hankali da limana da la'akari da cewa tunani ya ƙarfafa na cewa mutum 300,000 suna cutar da mutum miliyan 200.
To amma minista, za a ga cewar wannan magana da kake yi babu inda doka ta ce ku kama su zauna har fiye da awa 48 ba tare da an gurfanar da su a gaban kuliya ba ko kuma an sake su. Ai wannan kun tauye musu haƙƙin su na zama ‘yan ƙasa saboda an kama su sama da wata 3 har yanzu ba a sake su ba. Wannan shi ya tabbatar da cewar ba kwa bin wannan ƙa'idar da kuka ce na bin doka kenan.
Kawa doka mummunar fahimta. Abin da azumin muna fahimta da kawwa doka dokta shi ne ainihin dokan nan da ta ba da dama a kama, dokan nan da ta ba da dama a diba haƙi, ta kuma ba da dama a warwayi kotu idan bukata ta kama domin neman izini na ganin da cewa ainihin an kange domin tabbatar da cewa ba haƙi idan zargi mai ƙarfi ya tabbata an kammala shi. To da abin da nake cewa duk abin da doka ta yi tanadi a aikata a aiwatar a yi tsa'a da shi, mun yi tanadi mun yi tsa'a gare shi na ganin da cewa ainihin an bi bahasi na kare haƙƙin 'yan Najeriya mutum miliyan 200 akan wasu tsirarru waɗanda ake zargi sun haɗa baki domin tada zaune tsaye domin hana 'yan Najeriya mutum miliyan 200 zama cikin kwanciyar hankali da limana.
Ministan Shari'a kenan Abubakar Malami. Amma rahoton mu na gaba za ku ji masana shari'a ya suke kallon wannan abun. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, yayin da ya rage wajen watanni 3 a fara gasar Olympic a Tokyo, wata babbar kungiyar jami'an asibiti a Japan na kiran da a soke gasar saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar COVID-19. Kungiyar masu aikin asibiti ta Tokyo ta aika da budaddiyar wasiƙa ga Prime Minister Yoshihide Suga jiya Litini, mai gargadin cewa tuni asibitoci a ta bakinta suka cunkushe kuma kusan dai babu wani sarari da ya rage. Kungiyar wacce ke wakiltar likitoci da asibitoci wajen 6,000 na kiran Suga da ya shawo kan 'yan kwamitin ƙasa da ƙasa na shirya gasar ta Olympic da su gane cewa gudanar da gasar zai yi wuya kuma dai ya kamata a soke. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na Reykjavik, babban birnin ƙasar Iceland, don tattaunawa kan batun canjin yanayi, sannan kuma zai shiga taron da za a yi na ministocin ƙasashen yanki mai sanyin na Arctic. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce a ganawarsa ta yau da shugaban Iceland Gudni Johnson da kuma Prime Minister Katrin Jakobsdottir, Blinken zai tattauna kan abin da ma'aikatar ta kira abubuwan bai daya da Amurka da Iceland suka fi baiwa muhimmanci game da canjin yanayi, yancin ɗan adam, haɗin gwiwa da kuma batutuwan yankin na Arctic. Cikin abubuwan da aka shirya, Blinken zai yi yau Talata, har da kai ziyara babbar tashar makamashin Reykjavik.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Daga labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Kamin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na wasu 'yan kasuwar hada-hadar canji a kasar, masana shari'a a kasar na ganin cewar gwamnatin ta yi gaban kanta ne kawai, don kuwa babu dokar da ta fi kundin tsarin mulkin kasa. A cewar barista Bala Usman, wani lauya mai zaman kansa,
Najeriya ba wata doka wacce za ta ci kundin tsarin mulkin Najeriya karfi. Babban doka a Najeriya ita ce tsarin mulkin Najeriya, kuma duk wata doka wacce ta ci karo da shi to dole ta bashi hanya.
To idan aka duba za ga cewar mahukunta a Najeriya sukan yi umfani da cewar akwai dokoki da suke umfani da su waɗanda za a iya cewa sun shafi tsaron ƙasa, wadda wasu masana suke ganin cewar tauye haƙƙin 'yan ƙasa. Idan aka ɗauka za ga cewar akwai wasu 'yan Najeriya da aka kama aka riƙe su, rahotanni ke nuna cewar hakan sama da watanni huɗu. Ana iya cewa akwai dokar da ta tanada cewar a rike su har waɗannan wa'adin lokaci ba tare da an gurfanar da su ba.
Wato duk wata doka kowace iri ce kuma kowace iri ta, in dai har ta saba tsarin mulki to wannan doka ba za a amfana ita ba. A tsarin mulkin Najeriya a yau shine duk mutumin da aka kama da laifi, kowane irin laifi ne, abin da tsarin mulki ya faɗa shine a kai shi kotu a daidai lokacin da hankali zai ɗauka, shine ake kiransa reasonable time. Reasonable time din nan abinda constitution ya muna a kai shi ne akwai ƙa'idoji guda biyu da ya ace. Na farko shi ne ce idan an kama kai da laifi ai bincike a kai ka kotu, idan kotun daga inda aka kama ka ko aka tsare ka kamar kilometer radius din kilometer 40 ne to kwana ɗaya, idan an kama ka yau to a tabbatar bincike an yi shi a kai kotu washe gari, idan kilometer din da kotun ya wuce haka to za a yi ɗaga ma kafa shi ne kwana biyu. Dai kenan, akwai na biyu waɗanda ake iya rike su saboda maybe abin da ake kajin su da shi abu ne wanda yake da bincike mai ƙarfi, wato irin high tech bincike ne. To shi wannan binciken ana iya, ko kuma a ce misali idan ana kan cewa laifin da ake rangar shi baya buƙatar beli, to wannan ana iya zuwa kotu. Idan an je kotu su waɗanda suke binciken za su nemi alfahamar kotu akan a ɗaga lokacin binciken nan. Lokacin binciken nan shine idan aka je kotu ba zai wuce, wato ana amfani da tsarin wani wagona goshi reasonable time. Reasonable time din nan shi wuce sati ɗaya sati biyu ba, amma a kashin tsarin mulkin Najeriya shine kada ya wuce, ko da alƙalin nan zai ba da wani abu zai taɓa wuce wata biyu ba. Wata biyu ga mutumin da yake kulle, wata uku ga wanda aka ba shi beli amma ba za ta shi kotu ba, amma wannan fa sai idan yana waje kuma ana bincikensa to shi ne wata uku. Amma babu yanda za a yi a bincike ko a ajiye ka fiye da wata biyu ko wata uku bai foto ba, babu wata doka da ta da wannan, because tsarin mulki is specific ya ba da cewa idan har binciken mai ƙarfi ne ba zai wuce wata biyu ba, dan kana kulle kenan, idan kuma kana waje ba zai wuce wata uku ba.
Idan muka leƙa a jamhuriyar Nijar kuwa, tsofaffin ministoci da manyan jami'an ƙasa da ƙasa sun buƙaci hukumomin ƙasar da su farka daga bacci don tunkaran matsalar taɓarɓarewar tsaro musamman a jihar Tilibiri, inda yanzu haka dubban mazauna garuruwa da suka yi iyaka da ƙasar Mali suka fara tserewa daga garuruwan nasu. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
A sanarwar da suka fitar a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta Sirak, waɗannan tsofaffin jami'ai da suka shafa shekaru da dama wajen kare martabar Nijar a ciki da wajen ƙasar a gwamnatance sun fara ne da nuna damuwa a game da yadda ayyukan ta'addanci ke ƙara tsananta kusan a kowace safiya a wannan ƙasa. Ministan cikin gida a zamanin jamhuriya ta hudu, Alhaji Idi Ango Omar, shine shugaban wannan ƙungiya.
Waɗannan 'yan jihadin suna zauwa suna amsar lamhojinsu. Sun kai ga zauwa su sace musu dabbobi, aka zo ana kashe masu gari, kuma ana ɗauke jama'a ana tahiya da su, kai kuma yanzu an kai inda rumbunansu inda ke da cimakansu ana nan suna ta ƙonewa. Sun kai kuka ga shugabanni, sun kai kuka ga 'yan jami'an tsaro da ke yankin nan nasu na Talibiri, amma har yanzu an kasa samun maganin abu.
Halin da ake ciki a yau bayan shafa shekaru da dama na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a Nijar ya sa ƙungiyar Sirak aza ayar tambaya dangane da tasirin matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka da nufin tunkarar wannan matsala.
President Isuhu Muhammadu, cikin shekara goma da ya yi akwai jiragen yaƙi da aka sayi musamman saboda sojojin ƙasar Nijar. Wajen 4, 5, 6 muna tsammanin kuma wannan jirage suna nan. A lokacin da ake cewa terrorists sun kawo haji, dan me ba su tashi tunda a minti 20 daga yayin suna izo Talibiri, dan menene har mutane su zo su yi wajen awa 4 awa 6 cikin gari su yi sallolin su da komi da komi su yanki raguna har su ci abinci ba wanda ya kawo musu wani hari.
Dubun dubatar sojojin kasashen waje galibin su na yammacin duniya ne ke girke a yankin Sahel da sunan yaƙi da ta'addanci, amma kuma bayanan da ke fitowa daga fagen daga na nunin abin na neman ya gagari kundila.
Ba a zancen Alman, ba a zancen Faranshi, ba a zancen Amerika, ba a zancen har Italy ke da kwai, kuma kowanne yana da hilin jirgin inda jirgin yaƙi suke safka da wannan drone king wanda in suka tashi duk abin da yake yankin wajen kilometer 200 ko 300 ko da kiya shine yake motsi ana ganin shi. Menene yake horo?
Kungiyar Sirak a wannan sanarwa ta zo da wasu shawarwarin da take ganin ita kaɗai ce mafitar ta'asar da 'yan bindigar arewacin Mali ke tafkawa a jihar Talibiri.
Al'umma mu ce ita ce ake kashewa, ita ce muke da haƙin karita. Ni ra'ayina ne wannan ba na wani ba. Ya kamata a ce an sa wannan min yaƙoyi a iyaka ƙasan da ƙasan Mali a duk abubuwan nasu, wannan harkar soji suna iya yin kart, suna iya yin map wannan yaƙoyi wanda za a aza a bisa kan duk yankin ƙasan mu tsakanin mu da Mali, kuma a bar wurare kamar 2 ko 3 wanda ake kira point of passage wanda tilas duk wanda zai fito daga Mali sai ya bi ta nan. In aka yi shi ni na tabbata zuwa wata 3 zuwa 6 ba ku ƙara jin wani mai moto ya taso sai tarkicewa za su shiga ƙasar Nijar ko da mota su zo ba su ta na kyabata su da shi ba.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki, noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa.
Noma tushen arziki, kuma noma yake na cigaba, kar mu manta bayan shi.
Kamar yadda wasu masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da wasu gusoshin kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya, wato Alhaji Abba Dantata, shugaban kamfanin Fursa Food masu sarrafa shinkafa da ke jihar Kano, da kuma Alhaji Sadiq Kasim, jami'i a kamfanin sarrafa shinkafa na Wakot Rice da ke Argungun a jihar Kebbi. A makon da ya gabata mun ci a inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tambaya Alhaji Abba Dantata ko me yasa shinkafar da aka noma tare da sarrafa ta a Najeriya take tsada, inda buhu kilo 50 ake sai da shi sama da naira 20,000 da wasu ke ganin bai kamata ya wuce naira 10,000 ba.
Eh to wannan akwai abubuwa da yawa da wanda mutane ba su fahimta ba. Akwai da turanci ana cewa hidden cost, you know, ba za ka fahimta ba sai an warware maka shi. Shi kansa manomi da muke siyan shanshirar daga hannunsa yana da shi ma abubuwa daban-daban da suke ce masa tuwa ƙwarya. In ka duba za ka ga in zai yi noman rani dole sai ya hada da generator wanda zai ba wa mai wannan man zai siya ya daga daga 145 yau ana siyan mai na dizel naira 270 wani wajen ma har 280 so saboda haka yadda ya sayar da shinkafa sa shekara da ta shige ba zai yiwu ya sayar da ta wannan shekara a ce ya ci riba ba dole sai ya kara da daya kenan manomin shi kansa motar da zai amfani da ita daga gonarsa zuwa inda zuwa kasuwa shi ma farashi ya karu saboda mai saboda mai ya karu mu kuma daga bangaren mu ma akwai abubuwa da yawa ma'an wutan ne lantarki sun kara farashin su kusan kashi 50 abinda da kake biyan naira 140 yanzu kana biyan wajen 300 ko 200 da shi kansa diesel zaka siya kai run generators ɗinka ya karu naira 270 ko 280 muke siyan diesel yanzu komai da ka sani da yake muna abin nan ya karu akai ita kanta motar da zaka je gona ka siyo fadin ka dauko ta ka kawo ta abin nan ta karu da nawa zaka karbi abin nan daga samuna ka zuwa Kano naira 280 amma yanzu ka biya naira 200 za a kawo maka shinkafa daga can zuwa nan kaga ya karu ba almost 100% ya ninka wajen biyu da dan motsi to saboda haka duk waɗannan abubuwan inda zamu ce zamu sai da shinkafa sai ta fi wannan 225
Alhaji Sadiq zan soka mana bayani irin babban kalubalen wato da ku masu sarrafa shinkafa kuke fuskanta a halin yanzu
babban kalubale da muke fuskanta mu masu aikin shinkafa shine muna so duk lokacin da muka tashi neman sanshera tana nan ana samun ta ba a samun sanshiran nan a kasan nan saboda ba a tsara ayyukan da za a kira sayanta a tara ta ba na biyun su manoman mu ba a ba su damar su yi noman nan da yadda so daya ba suna yi ne kawai a lokacin da damuna ta sauka maganar harkar noman rani babu maganar harkar su a ba su wasu abubuwa wanda za su taimaka musu mai yiwuwa su yi rijiyoyin burtsatse da za su yi ban ruwa da noman rani babu a madatsun ruwanmu da kuma ma'aikatunmu na harkar koguna da madatsu sun daɗe ba a taɓa komawa ta kansu sai dai kawai duk shekara mu ji an ce an ware kuɗi a kasafin kuɗi na ƙasa su kansu misali majalisar dattijai su suke ware kuɗaɗen nan amma me ake yi wajen kyautata madatsun ruwan nan domin manoma su samu damar yin noma kai da su daya
ana ware kuɗaɗe ma dudu domin a taimaka wurin harkar noma a kokarin ce da kasa da abinci wannan baya taka rawa wurin samar da ƙarin shashar da ku ya kamata a ce ta ma ashe kwata yawa
yana yi gaskiyar magana da mai yiwa irin kasan nan kowa ya sani cewa irin mu masu neman sanshiran ne a kwanakin baya ɗan shekarun baya kaɗan da suka wuce Najeriya ta kai matsayin ta fi kowa noman shinkafa a nahiyar Afirka wannan ai ci gaba ne amma abinda muke nema shine daga zama na 14 a duniya me zai sa ba za mu zama na 1 ko na 2 ko na 3 ba abinda muke fata kenan ina so ka gane cewa dambu in yayi yawa ba ya jimma anko borowas da ake yi
ba saman da yawa ba saman da yawa
to shi din ne yanzu dai ba a saman da yawa ba because a tsarin da ake ciki muna da bukatar a yi shi fiye da yanda ake yi yanzu akwai wani lissafi da nake so in baka a cikin shekara 7 da suka wuce a kasan nan noman shinkafa da ake yi a kasan nan ya ninka su biyu a cikin wannan shekara 7 amma sarrafa shinkafa da ake yi a kasan nan ya ninka su 8 so yanzu haka muna da irin karfin da zamu sarrafa shinkafa ninki 8 da abin da muke da shi yau idan kuma muka samu wannan ninki 8 din ba mu waya zamu iya ciyar da Najeriya kawai ba zamu ciyar da Afirka gaba daya
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai mafan gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu Abuja Hassan Maina kaina sai Jul Leather Suresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
yanzu kuma lokaci ne na wasikun ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar sakon email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu kauranan mu da Zamfara. Yace matakin durkusar da lamura a jihar Kaduna da kungiyar kwadago ta NLC ta dauka hakan shine daidai. Kasancewar korar ma'aikata irin mawuyacin hali babbar barazana ce ga tsaron ƙasa. Yan magana suna cewa karan bana shike maganin zuman bana. Sai sako na gaba tace masu zanga-zanga akan korar ma'aikata da gwamnatin jihar Kaduna ta yi ku ci gaba da yin zanga-zanga har sai kun ga abin da ya ture guzu nadi domin ba zai yiwu a dake ka a kuma hana ka kuka ba. Sakon Zainab Usman Shitu Mahuta. Sai wasikar Maryam Aminu Kano Maida da Aminu Kano Maida Garko suka ce assalamu VOA Hausa. Ci gaba da kaura da al'umar yankin Tilibiri da ke Jamhuriyar Niger ke yi abin dubawa ne. Duba da ice tun yana danye ake lankwasa shi. Sai sakonmu na ƙarshe yace kungiyar kwadago a jihar Kaduna muna muku fatan Allah ya baku nasara a fafutukar da kuke na kwato wa ma'aikatan da gwamnatin jihar ta sallama daga bakin aiki hakokinsu domin ko kadan gwamna Al-Rufa'i babu wani yare da yake ji kamar irin wannan mataki da kuka dauka na tsayar da al'umra cak a jihar Kaduna. Sakon Isa Ramin Hudu Hadija.
A gaida Hanifar Isa da wasikun masu sauraro. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe.
Kasar Isra'ila ta sake kai hare-haren jiragen sama kan zirin Gaza da sabahin yau dinnan Talata. A yayin da su kuma mayakan Falisdinawa suka yi ta cilar rokoki zuwa cikin Isra'ila. A ci gaba da tashin hankalin da ke faruwa tsakanin bangarorin biyu da aka kwashe makonni sama da biyu ana yi. Nan take dai babu rahoton waɗanda abin ya rutsa da su a sabbin har-haren. Har yanzu Isra'ila ta fi auna birnin Gaza ne, a yayin da su kuma mayakan Falisdinawa ke auna kudancin Isra'ila da rokokinsu da kansa a yi ta jin ƙarar jiniyar gargaɗi. Wannan fada ya janyo kalaman bayyana damuwa daga al'ummar duniya. Da kuma hubbasa a diplomasiyance ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Kasar Spain na fuskantar matsaloli na jin kai da diplomasiya a yau dinnan Talata, bayan da dubban 'yan kasar Morocco suka yi amfani da sako-sako da kasar su ta yi da tsaron kan iyaka wajen kutsawa cikin kasar ta Turai, au ta iyo, au ta amfani da kwale-kwale. Zuwa safiyar yau Talata, mutane wajen 6,000 ne suka ketare kan iyaka zuwa birnin Ceuta na kasar Spain, tun bayan da mutane na farko suka iso da safiyar jiya Litini, a cewar gwamnatin Spain. Yankin Tigray na kasar Habasha mai fama da tashin hankali na fuskantar wani yanayi mai ban tsoro, inda yunwa ke ta kashe mutane, harkokin lafiya suka durkushe. Sannan kuma fadi ya zama ruwan dare, abinda shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya fada jiya Litini kenan wa 'yan jarida.
Masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gracium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi. Daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.